To jama'a barkanku da wuni barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa da Murya Amurka a wannan la'asariya ta Laraba akan mitoci da dama da suka hada da mita 16.21 da kuma 25 a can jamhuriyar Niger ana jama'a tashar mu ta VOA Africa dake Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma gidajen radio nan masu zaman kansu irin su amfani da Far'a da Lumad da Sarauniya da Dalol da Niya dake Kwani a dunar gizo kuma a voahausa.com ko sashen hausa.com To jama'a marhaban lale muna farin ciki da tabbuku ga wannan shiri na yanzu ne a jin Mustafa Sakwato kuma yau ina tare da Grace Ali da Abdu da za ta share mana fage da kan labaran mu
Haka yake yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa akalla mutane 17 aka kashe a jeren har-haren kunar bakin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya jiya Shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta ikirarin sa na cewa zargin kwamitin yaki neman zaben sa da ake yi da wata alaka da kasar Russia bita da kullin siyasa ne irin wanda ba a taba gani ba a tarihin kasar. Kana majalisar dokokin kasar Zambia ta kafa dokar ta bace a kasar na tsawon kwanaki 90 biyo bayan jerin gobara da aka yi a kasar.
To bayan kun gama jin labaran baki daya zamu kawo muku rahoto kan shi wannan batun harin kunar bakin waken da aka yi a Maiduguri. Sannan game da wannan ƙarin hare-hare da ake ta samu ne zamu tuntube wanda abun ya shafa ciki har da soja kan magana su soja na Najeriya dake cewa ai sun gama da Boko Haram
ko kadan basu gama da su ba daga January zuwa yanzu an kai hari 286
sannan a kotun kolin Najeriya dake Abuja kuma
ba za mu bu mutane da bice da kullu ne ba za mu kokari mu kawo hadin kai yan jami'a hadin kai ta fannin demokradiya
ba ni da mai gida a siyasa ni Ali Sharif ba ni da mai gida
to wannan kan hukuncin da kotun kolin ta yanke ne kan shugabancin jam'iyyar PDP ko ba wannan zamu kawo muku rahoto nan musamman kan ko me yasa har yanzu kasashen da Faransa ta mallaka ke ci gaba da amfani da takardar kudin sefa yayin da ƴan uwansu mallakar Ingila kowa yake da nashi kudi na kansa akwai kuma shirin mu na himma da kuma rayuwanku na ima duka bayan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran Yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa akalla mutane 17 aka kashe a jerin har-haren kunar bakin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya. Yan kunar bakin wake hudu ne suka kai har-haren a birnin Maiduguri jiya Talata da dare suka raunata waɗansu mutane 20. Galibin waɗanda harin ya shafa yan banga ne da aka fi sani da suna Sividan JTF a waɗansu wuraren binciken tsaro bisa ga cewar jami'an yan sanda. Akalla daya daga cikin yan kunar bakin waken da suka kai har-haren na jiya Talata mace ce bisa ga bayanin da wani kakakin yan civilian JTF yayi wa manema labarai kungiyar Boko Haram ta ƙara yawan amfani da mata da yan mata wajen kai har-hare a kasuwanni da kuma wuraren binciken tsaro kungiyar Boko Haram ta fara tada kayar bayani a Maiduguri babban birnin jihar Borno shekaru 8 da suka shige Kungiyar ta kashe sama da mutane 20,000 ta kuma tilastawa kimanin mutane miliyan 2,700 kauracewa matsugunansu a yunkurin kungiyar na kafa shari'ar musulunci. Harin da aka kai jiya Talata a birnin shine mafi muni da aka gani a cikin watanni.
To shugaban Amurka kuma Donald Trump zai je Faransa. Na dauko muku labarin da ba shi bane zabu gyara. To shugaban Amurka Donald Trump ya sake sabunta da ikirarin sa na cewa zargin kwamitin yakin neman zaben sa da ake yi da wata alaka da Russia ba wani abu bane face bita da kulli irin wanda ba taba gani ba a tarihin siyasa ya bayyana haka ne a sakon sa na Twitter kwana guda bayan da babban dan sa wato Donald Trump Jr ya bayyana wasu sakonnin email da suka nuna da shi da wayansu manyan jami'an yakin neman zaben Trump din suka gana da wata mace lawar yar kasar Russia wanda ta yi musu tayin bayanan batunci akan abokiyar hamayya su wato ita takarar shugaban kasar Amurka a wancan lokaci ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton Donald Trump dai junior ya faɗa wata hira da tashar talabijin ta Fox News jiya Talata cewa shi bai faɗa ma mahaifinsa wannan gana da aka yi ba ya kuma yi watsi da zargin cewa akwai haɗin baki tsakanin kwamitin yaƙin neman zaben Trump din da Russia a matsayin shirme Wakilan Murya Amurka a Majalisar Dokoki sun ce jincewa Donald Trump Jr. ya nemi bayanan batanci kan Clinton kafin zaben shugaban kasar da aka gudanar a watan Nuwamba ya girgiza ƴan majalisa ya kuma haifar da martani mai zafin gaske musamman daga ƴan jam'iyyar adawa ta Democrats.
Shugaban Amurka Donald Trump zai tafi Faransa yau Laraba domin tattaunawar da za ta ba da ƙarfi kan yaƙi da ta'addanci tare da takwaransa na ƙasar Faransa Emmanuel Macron. Sannan kuma zai halarci bikin cika shekaru 100 da shigar dakarun Amurka yaƙin duniya na ɗaya. Shugabannin biyu za su gana gobe Alhamis a birnin Paris domin su yi taron kafin su taron manema labarai. Shugaba Macron na Faransa ya ce za mu tattauna akan batutuwa da suka shafi muradanmu duka, ciki har da waɗanda muke da bambancin ra'ayi a kansu idan akwai su, da kuma batutuwa da dama da muke aiki tare akai waɗanda suka hada da barazanar ta'addanci da rikicin Syria da Libya, da kuma batutuwa da dama da dukan su muke da muradu kansu. Wani babban jami'in Amurka ya shaida wa manema labarai cewa Fada White House tana kyautata zaton lamarin Syria da haɗin kan tsakanin Amurka da Faransa tare da waɗansu batutuwa da suka shafi yaƙi da ta'addanci za su mamaye tattaunawar, yayin da mai yiwuwa za su tattauna akan abubuwan da suka biyo bayan taron manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudana a ƙasar Jamus. Faransa tana cikin ƙungiyar haɗin kan da Amurka ke jagoranta, da ke kai hare-hare da jiragen sama kan mayakan IS a Syria da Iraki tun shekara ta 2014. An kai galibin hare-haren ne bana a Syria, inda mayaka suka maida binnin Raqqa ya zama shalkwatarsu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To a yunkurin da yake na warware rikicin da ke tsakanin Qatar da makwabtanta wasu kasashe hudu a yankin Gulf, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yau yana Saudiya, inda zai gana da jami'an kasashen da ke zargin ita Qatar din da goyon bayan ta'addanci. Za a da yi wannan tattauna a can birnin Jeddah ne kwana ɗaya a bayan da shi Tillerson din ya sanar da cewa Amurka da Qatar sun saka hannu a yarjejeniyar da ta buƙaci ta Qatar din ta ɗauki matakan shawo kan ɗaukar nauyin ayyukan ta'addancin.
I am here in Qatar today carrying with me the same spirit which
yace ina na Qatar yau da irin himmar da shugaba Trump ya zo Riyadh da ita a watan Mayu. Burin Amurka daidai ne a kawar da ayyukan ta'addanci daga doron ƙasa. To sai dai kasashen Saudiya da hadaddiyar daular Laraba da Bahrain da kuma Misr sun faɗa a wata sanarwa, yayin da suke yaba yunkurin Amurka na yaƙi da ta'addanci, ya jeje ne da aka sa hannu jiya Talata ba ta isa ba, kuma za su ci gaba da sa ita Qatar ɗin ido sosai wajen daƙile ɗaukar nauyin ayyukan ta'addancin. Ƙasashen da sun yanke hulɗar diflomasiyya ne da Qatar a ranar 5 ga watan Yuni, inda kuma suka ɗauki matakin rufe hanyoyin sufurin ƙasa da na sama da ma na ruwa da ita Qatar ɗin. Ƙasashen da Saudiya ke jagoranta suna zargin Qatar da goyon bayan ayyukan ta'addanci, suka kuma ba da haɗin jerin shari'a 13 da suke nema ta cika. Jama'a mun kawo muku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na Amurka. To bari mu shiga rahotanninmu, kuma za mu share fage da na wakilinmu na Maiduguri Haruna Dauda kan wani sabon halin kunar bakin wake na Boko Haram.
Rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar da mutuwar wasu mutane 19 da kuma wasu 23 da suka samu munanan raunuka sakamakon tashin wasu bumabumai da ya auku a daren jiya a wani ƙauye da ake kira Mulai Kalmari da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri. Tun a daren jiya ne dai mazauna wannan yanki suka ji sun dinga jin ƙarin tashin waɗannan bumabumai da aka ce ya auku a wurare daban-daban guda hudu, wadda dukkaninsu yankunan bakin wake ne mata da suka dinga afkawa taron jama'a da misalin ƙarfe 10:00 cikin dare. Na dai kasance cikin tawagar ɗan jaridu da ma jami'an tsaro da suka fara isa wannan wuri tun da sanyin safiya yau Laraba. Ina muka ganewa idanunmu yadda abubuwan ya wakana kamar haka.
Zaka ina sai anguwar Mule Kalmari inda aka samu tashin bomba a garin, kuma zaka wasu mutane daga ana musu jana'iza kusan mutane 10 kenan ana shirin musu jana'iza maza ne a kwanciya nan wanda suka mace sakamakon tashin wannan bomba.
Mun kuma tuntubi kwamishinan 'yan sandan jihar Borno Mr. Damiel Chuku wanda shi ma ya zarci wannan ƙauye, inda ya mana ƙarin haske game da abin da ya wakana.
Some female suicide bombers, or four of them precisely, found their way into the village. One of them targeted
yace a daren jiya ne dai wasu rungunan bakin wake mata su hudu suka shiga wannan kauye na Kalmare kuma a daidai lokacin da ake karban gaisuwar mutuwar wani a wannan kauye shine daya daga cikin su da alkawa matasan sa kan nan da ake kira civilian JTF wanda ke kusa-kusa da inda jami'an tsaro ke sa ido kafin su ankara ta tala bom din dake cikin ta wanda hakan ne bayan sanadar mutuwar wasu jami'an sa kan da ake kira civilian JTF din su shida nan take yayin da wasu kuma daga cikin su suka samu raunuka.
Then one of them managed to infiltrate the morning arena, detonated there, and about 11 people, including herself, the shooter bomber.
Yace dai kuma ta shiga inda ake karban wannan ta'aziya ne wanda ta tara bom din dake jikinta inda nan take mutane 11 da ita kanta ayyukan bakin waken suka mutu.
There was also another explosion at a place close by called the Sabungari. So all together now we have about 19 people dead, confirmed dead.
Yace akwai wani bom din kuma na uku da wata tada a wani wurin da ake cewa Sabon Garin Mulai. Yanzu dai haka muna da mutane 19 ne da suka mutu. Commissioner ɗan sanda Mr. Jamiel Chuku ya kuma ya ƙarin haske game da mutuwar wasu civilian JTF din da aka ce wannan bom din ya ritsa da su.
Well, on record we have about 12 of them dead. Why the remaining 7 are among the mourners.
Yace a cikin bayanan da muke da shi yanzu hakan su 12 ne suka mutu sannan sauran guda 7 mutanen da ke karban ta'aziya ne. Yanzu dai adadin mutanen da suka mutu gaba daya 23 ne yayin da guda 19 suka kasance mutanen gari hudu daga ciki kuma mata ne 'yan kunan bakin wake da suka kawo wannan harin a daren da jiya yayin da guda 23 kuma yanzu hakan ke jinya a asibitoci daban-daban dake birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaishe ka Haruna, to dangane da karo irin wannan hale-hale na Boko Haram ne wakilin mu Abuja Hassan Mainaka ne ya ji martanin wasu da abin ya shafa kan maganar hukumomin soja na cewa tuni sun gama da 'yan Boko Haram din.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, a hira da yi da wata kafar talabijin ta kasashen waje, ya ce mayakan Najeriya sun gama da Boko Haram. A gefe ɗaya kuma, wata cibiyar da ke bin diddigin rigingimun Afirka mai suna SBM Intel ta ce bisa zahirin abin da ke faruwa a arewa maso gabas, daga watan Janairu zuwa yanzu, kimanin farin hula 200 ne Boko Haram suka hallaka a harhare fiye da 42, amma mutanen yankin sun ce adadin harharen ya fi 40 da biyu da wacce kungiyar ke cewa kamar yadda Mutari Adamu Yarima sarkin Baburawa ke shaida man
ko kadan basu gama da shi ba yau fa a cikin yanzu ko wata guda ba a ga yaran nan har sun fara ba da notice a wa'ansu kauyuka wai mutanen waje su tashi ka duba fa tukunna fa daga January zuwa yanzu ni a lissafi yanda mu muka shiga wannan gurin muka yi bincike muka muke kirgawa duk abin da suke gudana yanzu a daga January zuwa yanzu an kai hari 286 kullun ana kashe mutane an hana mutane noma an hana mutane su yi noma abin da za su ci a wajen amma kullum sai ana maganar cewa wai an gama da shi kullum mutane hallaka suke suna mutuwa bayan kuma wannan yara ɗan ta'adda suna ƙara kai musu hari.
Lokacin da naje hedikwatar sojan Najeriya an shaida min cewa babban hafsa da mukarabansa ba su a gari amma a hira da ni da shi a 'yan kwanakin nan tsohon babban kwamandan rundunar operation lafiya Dole mai yaki da Boko Haram Manjo General Leo Erabo ya shaida min cewa
within the northeast what you now find is a pocket of the Boko Haram terrorists.
Abin da ake gani a halin yanzu shine dan shin mayakan Boko Haram da suka rage a zagayen tafkin Chadi da kuma kan iyakokin Najeriya da Nijar da ma Kamaru sai kuma waɗanda suka makale a sassan jihohin Yobe da Borno. Masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya dai na ganin kamar mayakan Boko Haram a 'yan kwanakin nan na ƙara samun ƙwarin gwiwa. To ko me janyo haka tambayar kenan da na yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta 7 ta sojojin Najeriya da ke Maiduguri Manjo General JS Bindawa.
Ƙwarin gwiwa bane ba kuma in ma ka ce ƙwarin gwiwa shi dan ta'adda ko da yaushe yakan so ya duba ina ne abin da muke ce soft target ina zai je yayi ta'addancin shi ba tare da shi an taba shi ba. Sai za in kallura ID yawanci sukan je kauyuka ne ko su tare motoci su kwashi ganima yi no suna neman abinci ainihin gaskiya an rage karfin su ba na ce an gama da su ba gaba daya.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ga sheka Hassan an jima kadan nan da 'yan mintoci za mu kawo muku rahoto kan dalilin da ke sa har yanzu kasashen da Faransa ta mallaka su daina amfani da kuɗin faranshi din ba. Amma yanzu bari mu je Abuja inda yau kotun koli ta karasa maganar kowa ya shugaban PDP.
Na aiki ne da Najeriya.
magoya bayan sanata Amin Makarfi bayan kotun koli ta tabbatar masa sahihancin shugabancin babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da hakan ya kawo ƙarshen mulkin sanata Alimadu Sharif. Mai shari'a Bode Ross na kotun koli ya ce Sharif ya shigar da ƙararraki 10 a kotuna dan jawo Makarfi illa sakamakon nada shi shugaban kwamitin riko na jam'iyyar a taron Port Harcourt. Makarfi dai wanda ƴan jam'iyyar suke masa zobe da nuna tamkar sun tsira daga ciwon hawan jini da ya kama su ya nuna farin ciki.
Mun gode ma algalin da suka da suke gaskiya mun gode ma ƴan jam'iyyar ya har zuwa nan lokaci ba za mu bi mutane da bice da gulle ne ba za mu kokari mu kawo hadin kai ƴan jami'a hadin kai ta fannin demokradiya.
Jagoran garan Bawal ga PDP Shehu Gaban ya ce yanzu kam gorinsa ya cika.
Ai ni ba wanda ya fannin murna a Najeriya yau domin ni na fara yaki da Sharif ni na fara faɗa cewa ba a bi doka ba.
Sunana Bala Bello Tinta kusan zan ce ba jam'iyyar da ba ta da irin matsaloli irin nata kuma za mu amince da abin da kotu ta yanke za mu yi wa kanmu hukunci mu bi abin da shugabanninmu suka faɗa.
Da yawa magoya bayan sanata Ali Sharif ba su halarci kotun ba tamkar sun san abin da za a rina wasu kuma suka yi watsayar dila inda mataimakinsa Kairo Ojigbo ya fito yana murmushi koko yaƙi amma duk da haka sai da wasu suka yi masa ele. Ta wayar salula mai ba da shawara ta fuskar shari'a na PDP ta bangaren Sharif barista Bashir Maidugu ya ce komai ya yi farko zai yi ƙarshe.
Ai ba magana fushi ni daman na taɓa gaya maka a cikin wannan biyoyi din cewa ai ko mu muka ci alhamdulillah ko su suka ci alhamdulillah ba wani magana fata ai daman siyasa ko ka ci ko ka faɗi. Haka kuma a shari'a za mu ba su goyon bayan da muke suke bukata a su yi nasara shikenan abu da zai ce kenan.
Tuntuni Ali Sharif kenan ta matsa masa lamba aka yi yana zaman zamansa a gida wai ya zo ya jagoranci jam'iyyar.
Na yi gabana shekara 8 na shiga senate so 3 a rayuwa na duk abin da na yi ba ni da mai gida a siyasa amma ina da yaran siyasa ni Ali Sharif ba ni da mai gida.
Gwamnan Nyerson Wuke na Rivers da tsohon gwamnan Jigawa Sule Lamido sun halarci zaman kotun. Nasura da Malika Imran Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru to yau da dare a shirinmu na karfe 9:30 za mu bude layukan wayar mu ba ku dama ku faɗi albarkacin bakin ku ku ba mu martanin ku game da wannan hukunci da kotun koli ta yanke a Najeriya kan shugabancin jam'iyyar. Yanzu bari mu je jamhuriyar Niger inda Tundazu Yusuf Abdullahi ke jira ya gaya mana me yasa har yanzu kasashen da Faransa ta mallaka ba su daina amfani da takardar kuɗi ta sefa ba ne.
Kasashen da na Afirka 14 ne ke amfani da kuɗin na sefa waɗanda ake kira kasashen Afirka renon Faransa. 8 a yammacin Afirka da kuma 6 a tsakiyar Afirka a hukumance dai kuɗin na sefa sun soma aiki ne a ranar 26 ga watan Disamba na shekarar 1945. Ko da yake bayan tafiya ta yi tafiya wasu kasashen na Afirka sun dawo daga rakiya kuɗin na sefa a lokacin mulkin Emazangiya. Kasashe irin su Guinea Conakry da Mali da tsohuwar Zaire da a yanzu ake kira Jamhuriyar Congo Demokradiya kafin daga bisani su sake dawowa. To sai dai ayar tambaya a nan ita ce me yasa kasashen na Afirka renon Faransa ke ci gaba da amfani da kuɗin sefa sabanin kasashen Afirka renon Ingila ke amfani da nasu kuɗin na ƙashin kansu. Dr. Soli Abdullahi masanin tattalin arziki a Jamhuriyar Niger ya bayyana mana dalilan da suka sa haka.
In ka dauki kasashen Ingila ai lokacin da suka sami incin kansu suna da kudade wanda suke ake ce ma shilling livre sterling da sauransu da pound da wani ne duka samfari na kudade na abuga Ingila. Sannan mu kuma muna da kudi wanda suke kasashe kudin halisan kwaran shi ne wanda ake ce ma France fa mu sai muka yarjejeniya da France na cewa koda mun samu mulkin incin kanmu to za mu ci gaba da anhwani da kuɗin da ta sarrafa mu. Su kuma an ce kasashe sai zamanto da suka samu mulkin incin kansu sai kowanne ne suka gano da cewa ai babu wani incin kai kake samu in ba ka da inci na sarrafa kuɗinka.
A cewar Soli Abdullahi da wiya kasar Faransa ta bar kasashen Afirka da ta mallaka su samu nasu kuɗaɗe na ƙashin kansu idan aka yi la'akari da ribar da kasar Faransa ke samu albarkacin kuɗin na sefa.
Sai mun ɗauki kishi 40 zuwa 50 ma na kuɗin wa mun aje shi cikin betilmani na horan shi wannan kuɗi su ne za su ba da kamar garanti ɗin kuɗin sefa da muke samu.
To sai da nasa bangare Siraj Isaka masanin hada-hadar kuɗaɗe a Niger ya bayyana cewa lokaci yayi da shugabannin kasashen Afirka renon Faransa su yi wani yunkuri na samun ƴancin kansu a fannin hada-hadar kuɗaɗe.
Kamar tahiya ce ka ce zaka dogara da ƙahon wani ai ba yiwuwa ka tahiya kenan dole cilas kasashen mu kamar yanda ka diba kasashen da Ingila ta yi reno France fa sai an je horon shi ta yi certificate
mu ba mu da mone nan zancen da yake mona mu yadda farin shi ne ta gada ma ayi yadda da su gada ma su karye kudin za su karya su kun ba wanda ya sai hana su
to sai dai duk da wannan kalubalen shugabannin kasashen yammacin Afirka sun yanke shawara kekiro da nasu kudaden na bai daya nan zuwa shekarar 2020 abinda wasu masharanta ke gani wai da wuya Yusuf Abdullahi Muryar Amurka daga Nyamai Jamhuriyar Nijar
Abinda ke kaka tura wa cina cigoli jaraban ta kasa mali
To a gaishe ka Mallam Yusuf sun da aiki kada ku manta a shirinmu na dare zamu ba ku dama ku ga mana ra'ayinku kan hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke yau kan shugabancin jam'iyyar PDP yanzu mu nan fa safiya ce karfe 11:20 na safe ga shirinmu na
Imma ba ta da ragu.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta da ragu. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Salimin Mamman wanda ake wala kabir dan Agades. A cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin kasuwancin motoci wanda yake yi kuma anan zamu dora. To amma malamin mamman ya burge ka ci gaba da kasancewa cikin wannan sana'a ganin cewa kuma
kai to abin da ya burge ni ka san komai sana'a da kake in ya zama na aikin kanka ne kake ba wani kake ma aiki ba to kaga baka da matsala tunda wannan aikin kaina ne nake ba wani ba nake ma aiki kenan lokacin da naga dama in tashi daga kwana in tayi wurin aiki da in naga da ba ni ya yi zama na ba sai na tambayi wani ba sai na nemi wani mai gidana ba in ce yau ba ni iya tsaya in nemi a bani hutu a wannan aiki na ne na kaina aiki ne namu na kamfani in ka tayi ka samu ne kamfani ke rayuwa in baka samu ba kenan babu wani bayani
to malamin mun shekaru 18 ka kwace na America
eh lalle haka ne
shawo daga ciki kana sana'an kanka ne
kana sana'a kaina ba
ka taba aikin kamfani ko gwamnati da kasuwanci da aikin gwamnati in za a baka zabi ko kuma wani kake gajin yahi
to Alhaji ka san dai shi kasuwanci ba a gama shi da kowane irin aiki duniya in dai Allah ya yarda kasuwanci daban ne shi in dai zaka yi harkar kasuwa ka tsaya kuma shi sabilillahi kai yanda Allah ya ce to ba zaka kumeta ba abada ka san in ka zama da zaka tsare gaskiyarka ka nemi halalinka ba zaka hada da haramun ba to Allah yana rufa ma asiri ta ko to ka in Allah ya yarda
to na san kayan ka baro gida Niger ka zo nan dayan biyu dai kana guda ko aikin gwamnatin kake ko kuma kasuwanci kake
a kasuwanci nake tun tasa ta ma da ma bin taba aikin gwamnati ba ko gida kuma bin taba aiki ba tun da nake
to ya kai kasuwanci gida da kasuwanci nan
eh to ai ka san kasuwar gida da ta nan nan ka gani ai kasuwar Amurka daban ce yanzu ka gani nan in kana da yanzu ba ka ga kamar gidajen mai ba ai kana ga wani gidan mai da wani gidan mai sai ga an samu tsere santi 20 ma kusa da kusa kuma ba mai ta dami ka sai da kaza ko to ba dai bane nan wuri abinda ka so kanka farashin da kanka dama ne zaka iya saida nan ko a shaguna eh kana tare da wani shago inda ba na wannan manyan shagunan nan kamar shaguna na mutanen mu haka kamar na yan Najeriya ko yan Ghana in ka tai kana tare da farashi wani wuri da ka tare da shi nan sai ka tare da wani akwai tsirayya mai yawa tsakanin eh saboda nan kasuwa inda take da dadi ka bi ka'idar ka dai in ka bi ka'idar ka ita Amurka inda ka tsaya ka dokar da suka kafa ka bi ta zaka zauna lafiya ko da kowa ba mai damuwar ka
dama abin nake so yanzu in ce ma kenan to ya ka ga rayuwar nan idan ka kwatanta shi da rayuwar gida akan abubuwa daban-daban
to ita rayuwa tana alaji alhamdulillah in zaka shekara 100 nan kasar kana yawo in dai ba kai ka shiga hanyar wani ba ba wanda ya kula da abin da kake ci kowa harkar gaban shi yake babu wani zancen wani ya sa ido gare ka kaza kake kaza in dai hanya gaskiya ka kiyaye ka'idodin kasar su ka kiyaye ba kai kuskure ba to zaka zama lafiya fiye da inda baka zato zaka zama lafiya
to ya dangantaka take ya kaga dangantaka tsakanin su mutanen kasan da ire-iren mu da muka zo cirani
to su mutanen kasa mun zauna tare da su kuma mun ga iri-iri kaga ba Afirka in ba ka shiga harkar shi ba ko gaira ka ba ruwan shi da kai iyaka kuma in kofa ce yanzu ka zo zaka shiga yana gaban ka yana iya bude ma kofa ka shiga ya baka girman ka ko bai damu da kai ba yana wannan in wurin sai wani abu ne ka ta yanda layi yake ko dan shugaban kasa zo layi ne zai shiga babu wani mai zuwa ko mutum ya zo da tuni a layi zai shiga ba zai gwada maka shi iko bane ko menene zai baka daraja ka kai ma kuma ka bashi matsayin shi na
mai tini
na iko bai da tasiri kare abin da ya dace kenan
eh a nan wani indai ka zama na aikin ka ba ruwan su da su gwada maka amma indai ka zama na aikin ka zaka yi bismillah ba za su shiga harka ka ba ruwan su da harkar ka kai dai ka kiyaye
to alhaji umma iyalin shi nan ne koko suna jira Niger
eh to ina da nayi aure nan na aure wata ƴan Niger eh ina da iyali nan
kadara wani ya kira ka daga Niger yanzu ya ce maka malamin ina so yanzu America da zama saboda na kuna san zona kuma kun dade wani irin shawara zaka bashi
ai sai yanzu kasa ce da ita dai America baka zo aka ce ka rasa aiki wannan babu ko da yau suka ga gayen nan da titi ba kana ce kana ga an rubuta ana son ma'aikata wannan wa aiki akwai shi balle ga jihar da mu
aiki kasa kasa kenan
eh akwai aiki alhamdulillah tunda kaga kamfanin da nayi aiki da dala 9 da santi 50 ake fara dauka mutum yanzu farko abin da ake fara dauka ma dala 14 dolar 14 ake fara dauka ka awa daya
kuma kai awa nawa akalla
awa 12 zakai kai kwana uku awa 36 kuma kana so ka koma kai wani kwana an akwai overtime ka samu ka dan kare ko awa 20 haka
kuma kana yi kudin ka ba za su ciwon kai ba
a to inda suka ciwon kai daga wajen ka ne suka ciwon kai
a me yasa
yasa to in ka je ka shiga wani harkar da ba za ka ba ka kashe kudin ka kasa su mun kunya haya kenan kaga ciwon kai daga wajen ka ne zo ko
a wai ina nuni in ka gama aiki za a biya ka kudin ka ba da bata lokaci ba
shaka za a baka ka sai in kana so a maka direct deposit a baka ka zuba cikin daga can a zubo ma cikin kwant cikin ka dauka an kuma shakin ka za a baka hannu da hannu ka sai banki ka canza wannan kai ka sani
to Allah sale yau ma kamar kullun lokaci ya daga mun hannu ma sare a tarbiya mu a cikin shiri na gaba yanzu a madun bakon namu Alhaji Salamu ma wanda ake walgabi da dan agadas sai Julie Gresham wata dai da sautin shirin ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
ga da basa sai ta kare ga yanzu ga rayuwar ku
Sabonmu na farko ayyuke ce assalamu alaikum BOA Hausa hakika karshen tika tiki tik hukuncin da kotun kolin Najeriya ta yanke na bayo bangaren sanata Ahmad Bakarfi Nasara na zama shugaban jam'iyyar PDP yayi daidai dama ayi ramin ƙarya ƙurare ne da fatan bangaren PDP na sanata Ali Sharif za su rungumi kaddara su hada kai da bangaren Makarfi dan a gudu tare a tsira tare sako daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Machina sai wannan sakon kuma yace muna roƙon Allah ya dawo mana da shugaban Muhammadu Buhari gida lafiya ya ƙara masa lafiya da ƙarfin guwar jajircewa a gun jagorancin ƙasar mu sako daga Abdul Malik Sa'idu mai Buredi ta Sharbagu Gusau sai sakonmu na ƙarshe yake cewa muna jajanta mu al'ummar jihar Borno dangane da wannan mawuyacin hali da suke ciki na tashin bamabamai a jihar da fatan Allah ya kyauta afkuwar hakan a gaba amin sako daga kamarar Sanin Shaga kofar Kaura Katsina
to a gaishe ka nazar sai shirinmu na ƙarshe labaran mu a takaice ga Grace
bari mu faro da wannan labari daga Zambia inda yace majalisar dokokin kasar ta kafa dokar ta baci a kasar ta tsawon kwanaki 90 bayan da shugaban kasar ya bayyana buƙatar daukar wannan matakin makon jiya lamarin da mai yiwuwa ya ƙara ruruta rikicin siyasar kasar masu sharhi kuma kan lamura suna cewa yana iya kashe guwar masu zuba jari da ake buƙata a kasar da ke dogara ga jan ƙarfi ‘Yan sanda sun bayyana yau Laraba cewa ƙalla mutane 17 aka kashe a jerin hare-haren ƙunar baƙin wake da aka kai a arewa maso gabashin Najeriya. ‘Yan ƙunar baƙin wake hudu ne suka kai hare-hare a birnin Maiduguri jiya Talata da dare suka raunata waɗansu mutane 20. Galibin waɗanda harin ya shafa dai ‘yan banga ne da aka fi sani da suna civilian JTF a waɗansu wuraren binciken tsaro bisa ga cewar jami'an ‘yan sanda. Akalla ɗaya daga cikin ‘yan ƙunar baƙin waken da suka kai harin jiya Talata mace ce bisa ga wani da yake kakakin ‘yan civilian JTF ɗin da yi wa manema labarai bayani.
To bari mu ja miki barki a nan naki na har muka ƙara labarai jama'a bane ya sauka kenan a daidai wannan lokaci sai mun dawo muku da ƙarfe ta darbi na dalilin yau in Allah da kamar da nace kar ku manta na san da yawan ku sun kagara su bayyana ra'ayi game da wannan hukunci da aka yanke yau na shugabancin PDP a Najeriya to za mu bude layukan mu ba ku wannan dama din a madadin dukkan mu a nan sashen wasu murar Amurka musamman ita Grace Alheri Abdu da Julie Ladis Gresham da injiniyoyin mu Ali Mustafa Sakutan yanzu sai ku shirya ku tarbi tawagar yau da gobe.